sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masarago, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Har yanzu Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na daren yau Lahadi. Tara ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kallabi, shirin da muryar Amurka ta yi wa mata tanadi na musamman domin tattauna irin damarmaki da ke akwai da za su iya amfana da su a fannonin rayuwa daban-daban. So yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan Rasha Vladimir Kolokoltsev ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron ƙasar Rasha a kwanan nan wani yunkuri ne na nuna komai na tafiya daidai a yankunan Ukraine da Rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba. A bayanan da take fidda duk rana akan yakin Ukraine ta Twitter, ma'aikatar ta ce a zahirin gaskiya har yanzu ana fafatawa a yawancin yankunan waɗanda ke fuskantar hare-haren mayaka, sannan kuma an takaita ayyukan more rayuwa na yau da kullum da jama'a da yawa ke bukata. A makon da ya gabata ne kwamitin sulhun na Rasha ya gana a karon farko tun bayan watan Oktoban shekarar 2022. A yau Lahadi, Prime Minister kasar Habasha Abiy Ahmed ya sha alwashin wargaza dakarun yanki da wasu jihohi suka kafa. Yana mai gargadin cewa za a dauki matakan doka akan duk mai adawa da matakin. Shirin wanda aka sanar da shi ranar Alhamis din da ta gabata, an yi shi ne da nufin shigar da irin waɗannan dakaran waɗanda wasu jihohi suka kafa cikin rundunar sojojin tarayya da 'yan sandan yanki ko kuma su koma farar hula. Waɗannan dakaran dai sun janyo cece-kuce a baya, musamman a lokacin mummunan yakin yankin Tigray na kasar, inda aka zargi jami'an tsaro da ke aiki a yankin Amhara da ke ta haƙoƙin bil'adama sosai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta sun kai hari kan wasu wurare a Siriya da sanyin safiyar yau Lahadi, bayan da aka harba rokoki shida daga wani yanki na Siriya zuwa Isra'ila a lokuta biyu a wani hari da ba a saba gani ba daga makwabciyar Isra'ila ta arewa maso gabashin kasar. Bayan harba rokoki uku karo na biyu, da farko Isra'ila ta ce ta mayar da martani ta yin lugudan wuta da makaman artillery a yankin da ke Siriya inda aka harba rokokin zuwa Isra'ila. Daga baya rundunar sojan ta ce jiragen saman yaki na Isra'ila sun kai hari a wuraren sojojin Siriya, ciki har da sansanin rundunar Siriya ta hudu da kuma wata cibiyar makamai. Harba makaman rokar daina zuwa ne bayan kwanakin da aka kwashe ana samun karuwar fada a bangarori da dama saboda tashin hankalin da ke faruwa a birnin Quds da kuma farmakin da 'yan sandan Isra'ila suka kai a wuri mafi tsarki na birnin. Kiristoci a ƙasar Iraki da yawa ne suka tattara a majami'ar Katolika ta Mar Yusuf da ke tsakiyar birnin Bagadaza domin gudanar da bukukuwan Easter da sujadar Lahadi. Ga mabiya addinin Kirista, Easter rana ce ta farin ciki da bege, yayin da suke tunawa da abin da suka yi imani da shi, wato Yesu Kiristi ya tashi daga matattu bayan da aka gice shi. A Iraki, shekaru 20 da aka kwashe ana rikice-rikice akai-akai. Lamarin ya daidaita da daddan garuruwan da mabiya addinin Kirista suke zama. An kiyasta cewa Iraki na da Kiristoci kusan miliyan 1.5 kafin mamayar da Amurka ta jagoranta a shekarar 2003, abinda ya kai ga hambarar da gwamnatin Saddam Hussein.
Madalla, a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda, Chris Alheri Abdu ta gabatar da shirinmu na gaba. Ya
Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haske fitila kan abin da ya tsone muku ido da kuma gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama da su san da su ba. Suna na alheri Grace Abdu. Abin da ya dauki hankalin 'yan siyasa a Najeriya halin yanzu shine neman madafin iko a gwamnatin da za a kafa a matakan tarayya da kuma jihohi. Sai dai har yanzu mata a Najeriya na ci gaba da jan hankali kan batun ba su kashi 35 na guraben siyasa. Barista Hassana ta bayyana abin da dokar Najeriya ta tanada dangane da ba mata mukamai.
Dokokin Najeriya wato Constitution ta Najeriya kenan as amended ko shafi 34 Sub 1A yace kowane mutum ya kamata a darajanta shi a dignifying mutum, dignity of human person. It means da mace da namiji kowa yana da daraja a gaban Allah, kowa yana da daraja, ya kamata a darajanta kowa, ba wanda ya kamata a tauye mai yanci, ba wanda ya kamata a take shi. Kuma a cikin wannan dokan kasan tun daga ran da aka haife mutum yazo duniya yana da yanci, ko namiji ko mace, kowa na da yanci. Kana da yanci ka tsaya takara, kana da yanci a zabe ka, kana da yanci ka zabi wani. So bai kamata a ce mata an tauye musu yanci a Najeriya, an hana su shugabanci a Najeriya tun daga matakin chairman na local government har majalisa na jiha, commissioner na jiha har a federal level. Bai kamata a ce an tauye ma mata yanci ba, domin kowa na da yanci.
To amma dai ba kaso daidai ba 50-50 ko kuma 35 da kuka nema yana da tsauri kila.
A'a, bisa ga wannan dokokin kasa bata bayyana shi cewa a'a ga kaso, a'a ba. Ta ce kowa na da yanci tun daga ran da ka zo duniya aka haife ka, kowa na da yanci, ko namiji ko na mace. Mu kasan da ma muke nema ba mai yawa bane, 35 ne kawai muke nema cikin 100, mun bar muku 75. Ai ba zai gagara ba, amma a cikin 35 din ma
mun bar musu
65. Amma a hakan ma soro suke ji suna ganin aka ba mu 35 wata rana fa ba za su samu abun fadi a kasan ba. Kuma ba haka bane, matan Najeriya an san mu da ladabi, an san mu da biyayya, an san kuma matan Najeriya da sanin ya kamata.
Balaraba Abdullahi, barin zo ga dake, akwai korafi da ake yi na cewa kuna neman waɗannan dokokin domin ku yi daidaito ne da maza. An fi ganin shi na ku nemi cewa a baku dama ko ƴanci ne na samun abin da ya kamace ku. Ya kike kallon abin?
To ai tsakani da Allah Hajiya, wannan magana ma ba gaskiya bace. Tun da dai muna da ƴanci kuma an tabbatar da zamu yi, ai da suna da tunani su yi hakuri mana su ba wa matan wannan kaso 35 din su ga yaya ƙasar Najeriya za ta zama a ɗan ƙanƙanin lokaci. Kamar yadda barista ta faɗa a baya, ai mata kowa ya sani, mata da matasa su suke zaɓe, su ne suke zaɓe, kuma su ne ƙashin bayan ma duk duniya ba ma Najeriya ba. Su abin da yasa suke tunanin haka, suna ganin cewa ilimin mu ma ya bambanta da nasu. A yanzu halin da muke ciki, ilimin ƴamace a Najeriya ya wuce inda duk ɗan namiji yake tunani. Su ko yanzu sake nanatawa, su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi, ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa, upbringing ɗinsu. Sannan ita kanta ƙasar Najeriya yanzu tana neman yanda za ta farfaɗo. Farfaɗo wacce kuwa ita ce a ba wa mata su riƙe wannan mukamin a gani. Na yi imani inda za a haƙura aka ba mata, su kansu mazan sai sun rusuna sun ce ashe abin haka yake. Kuma sannan abin da nake so ki sani, har yanzu suna nuna al'ada ta yawa a cikin duk wani abin da ake tsakanin mace da ɗan namiji a Najeriya, a Najeriya ma kuma a arewa. Na tuna lokacin Hajiya Gambasawa ba, ai sai da aka kaita aka kulle ta aka ci mata zarafi ba saboda komai ba, ai har ta mutu gida nawa ta mallaka, ta fito ne tsakaninta da Allah. Na tuna illela dogon yaro, na tuna Hajiya Rabin Mato, duk abin da suka yi kenan. Kuma idan kika duba ƙasar Ghana, mace ta fifitu fiye da kowane irin mutum. Saboda me? Saboda an san menene ƴa mace ita take da daraja. 70% akan da namiji saboda haka ina mai tabbatar miki su yi hakuri kawai su ba wa mata wannan kaso mu ba wai za mu je bane domin mu je mu auri maza hudu mu ƙara da wanda muke da shi a'a mu za mu je wajen ne domin mu gyara ƙasar mu mu gyara Najeriya nan mu gyara ƴaƴayen mu su taso ba mu da wani magana rauni bari ku koma kan magana barista idan ba su mai da hankali ba nan gaba ba za a yi zabe ba saboda mu mata din zamu fito mu nuna cewa mu din da yadda aka rena din mu ne masu zabe to sai kowa ya janye kansa
amma zai yi ba na ba
me yasa ba zai yi ba mu ba mutane bane ba da bazar mu suke rawa ba
to amma kuma ya ga su samu yadda suke so cikin shekaru hudun da ake zaben wayannan mutane
to ai shi da nake ga miki yanzu nan gaba kadan mu zamu fito da babban murya mu yi gore mu ga mata da karkara mu bazu mu matan ku je da fitowa zabe idan har su ba za su rataba hannu su yadda cewa mata suna da yancin da za a ba su kaso 30 a cikin kashi 100 ba kaso 35
komi sai da mata duniya ga mata sai da mata duniya ga mata sai da mata komi sai da mata
sai kuma kallabin wannan makon wata matashiya likita a kasar Kamaru daya daga cikin likitoci mata kalilan a kasar to wace ce ita kuma menene burinta na zama likita
sunana Maimunatu Umaru haifiyar yar Kamaru ce ni ba haushe Kamaru ce sunan uwana Hajara sunan babana kuma Ajoji Umaru a can Duwala ne karatu na daga maternal har lycée har na samu bakna duk a Duwala ne bayan na samu bakna a Duwala na rubuta kaina inda ya fice da Duwala a cikin na da biology molecular science lokacin din ban da niyyar yin aikin likita daga baya ne wata yar uwa ta zo daga Gini daga lokacin ne shi iyaye na da ni muka shawara akan dawo nima nan Gini nima in zo in continue karatu na nazo nan Gini weekends max din weekends ban mantawa kwa wannan kam alhamdulillah tun da muka soma karatu iyayen mu na koya mana baya 100% domin su ma suna so domin kaman da ake ce yara manyan gobe domin suna so da mu zama mu ma mutane da zamu amfani al'umman mu gobe
to malama Maimuna tun da kika soma wannan karatun shin kin fuskanci kalubale a duk wato matakan da kika iba har izuwa yanzu
gaskiya ban fuskanci kalubale da yawa ba abin da ya dame ni a somi barin iyaye na da barin kasa na da ni shine dinga dan damuna kafin izo in saba amma da girma Allah Allah ya hada ni da wa'ansu Hausawa anan Hausawan Niger da muke karatu da su tare muna zama tare
to malama Maimuna me yasa kika zabi karatu a Ginin din maimako a kasar Kamaru
a gaskiya mun taba ma guda faculty de medicine a Kamaru ba domin na san Kamaru ne su ya cikin realite kuma da banda kowa gaba kwa da zai iya tsaya mini shi yasa ban ma taba guda ba ma na gwamnati kudin in zo a Fujibet na san wanda suka yi kamen a can Kamaru kuma ina jinjina musu kuma su ma ina musu barka
shin makarantar likitan ya fi sauki a can yammacin Afirka ne fiye da wato nan kasar Kamaru akwai sauki ne wajen karantar likita a yammacin Afirka din fiye da nan Kamaru
sauƙin karantar likita abinda yake da shi a nan yammacin Afirka sauƙin shiga cikin makarantar ne Kamaru kafin ka samu ka shiga makarantar likita shi kana da mutum a gaba nan kuma ko kai dan wane ne ko kai dan talaka ne ko wa iliminka ne yake kawo ka ko daga ƙauye ka taso ko wa ƙwaƙwalwanka ne zai kawo ka iliminka ne zai taimake ka babu shi mutum ya zo ya taimake ka babu wannan
to malama Maimuna mun san cewa wasu matan wasu lokuta suna kukar cewa mazajen su ba sa taimaka musu ba sa dafa musu baya wajen ci gaba da karatu amma sai ke kuma a yanzu ga su kuna cewa mai gidanki ya baki goyon baya 100% to wani jin hankali ne zaki yi wa wasu mazajen da har ila yau suna kin amincewa cewa matan su ci gaba da karatu.
Alhamdulillah Allah ya taimake ni wannan ina godiya da ya bani miji da kullun bore shi ya ga nayi karatu kuma ya kammala da karatu na. Abin da zan kira mazaje kuma idan Allah ya ba ku mace kuke so ki karatu kuma kuga kuka karatu din da saba da ajinda kuke mace ta domin karatu mace karatu al'umma ne za ta taimaki yaya ta taimaki al'umma gaba daya.
Da yanzu malama Maimuna menene burin ki nan zuwa gaba kasancewa kin rantsuwar wato kasancewa likita?
Burina na zuwa gaba shine mai bani karfin fara karatu likitanci domin lokacin da muke nan a Cameroon dan mata za su tafi likita babu gynecologue mace shi dai maza su duba su ni kuma burina inje in ci gaba da karatu na in yi probatoire na in zama gynecologue shine burina da yake cikin zuciyata da kullum ina addu'a kan Allah ya taimake ni in zama gynecologue.
Likita Maimuna Umar kenan a kasar Cameroon. To yau ma muna tare da Rashida da ake wallakabi da Rashida Alfarin mawaka, ɗaya daga cikin mawakan da suka yi tice a jamhuriyar Niger, wadda ta bayyana kalubale da mata ka fuskanta a wannan sana'a da kuma dalilan haka.
Dalilin da yasa akwai dan yanayin rayuwa dai da muka shiga da harakokin yan uwan uwaye ake cewa da ba su fahimci ba menene tsadar wasu akwai wanda su zaburo su ta tashi hankalin sun ga musamman akwai tashi hankalin ka ga diya mace tana wani abubuwa sai ka ga dibu kuma diyawa suka bata harkar dandalin to shine in ka ga naka a ciki dole ne ka riga tashi hankalin baka gane ba abu ya yawa to shine ma'ana wannan waka ta daga Allah na ce mishi gaskiya akwai wata waka da nake son dan fahimtar da mutane komai daga Allah ne yake zawa komai ya faru daga dan Adam daga Allah ne to dalilin da yasa muka wannan waka album din ma he muka yi shi daga Allah ne da su akwai wata zaman duniya iyawa ita ma wannan duka cikin album din ke da kai.
To kamar lokacin da kika shiga waka kamar biki samu ba wata matsala tare da iyaye?
Eh to wallahi ba a ce ba a samu ba mun samu sosai kuma shine na kawo su wurin nan studio na muke aiki na ce ma mata ta zo musamman uwakin san ta komi jin tashi hankali damuwa buskan musamman diya mace kulle in nazo ta ce yanzu haka kike so ki sani uku haka kike so ki yi wani nace mamma ku zo mu tai ku gani da kyal dai na kai ta inda ake nace ga inda ake waka ga inda muke zama sai mun ga dama mu ba wani hannu ba barun mai juna ake yi ba ana waka kamar yanda ake kwatanta musu su kamar labari ne na nesa za a iskar ta muku biya da su ake wani ne da su nazo na gwada mata nace kuma cikin gidan iyayen shi miki da uwayen shi muka tai ta ce to ni hajiya ga diyata nan na baki ke na ba amana ni ba na da diyata ba a hannun namijin ce mai amana ke gidanki ne gidanki ne take zawa tace Allah ya riga ya dora mu ban san ba miye a ciki kaddara yaro ko wanne in yazo amsa kake hannu bibi daga Allah ga ta nan na baki amana takani daga nan dai na shikenan eh na samu dama wurin kotar uwaye na ta san daga lokaci yayi sai hajiya ta ce to mazar shida a wuce a kai gida ta sa tsaro ita ma ta kula sosai.
To kamar baki samu wasu matsaloli ba baya ga wannan kin san rayuwa akwai matsaloli da zai surka kunno maka an kana cikin wasu abubuwa.
Wallahi kam an samu na mutane ba tunda kana samu a unguwanni ma kallon da ake maka ma sai dai kai hakuri da shi. Wani kai idan ka ma zai kwara maka. Akwai wanda ma ta taba ce mini ita gaskiya inda ni za a ci abinci a gidan biki ne ita ba ta sa hannun ta ba ta ci badani wai kawai saboda ina harka waka kamar ta ga iska ne ba ta ci ba kamar tana tsantsani na ya ba ta ci ba abinci da ni ita a yanayin da take gani ta ce in dai har da ni za a ci abinci ba ta ci ba abinci
ke kuma ya kika ji
kuma aka gwada muka kyama musamman cikin taron jama'a cikin taron biki ne an gama mata rai ta ce ta inda da ni ne ba ta ci ba kuma har gobe dai ina ta kallon ta haka nan kuma Allah ya ka dalilin da sai da ta zo har gida na ta ranta biyu tace da shi da zawa ne in gaida ki nace to ina godiya na gaida ta zamanin da ina gida na ta taba min wannan
to ya zancan aure maganar iyali
to yanzu dai ban da army
kin yi army
na yi army
a wani lokaci kike aure kuma kina waka kike aure
eh ina waka na yi army ina waka na yi army na shekara kamar 4 ko 5 ma da yaka makarabu
an samu yara
eh an samu yara bi mace da namiji akwai Muhammad akwai muna amin ya rabbi
yanzu kenan Rashida ba ta da aure
gaskiya ban da arni yanzu
allura ce cikin ruwa
eh mana mai rabo ka dauka ba amin
to Rashida sai mu gangara wajen waƙoƙin siyasa kamar kina iya gaya mana irin waƙoƙin da kika yi na siyasa
to waƙoƙin da nayi na siyasa gaskiya ba su da adadi amma waƙoƙin da suka dago ni waƙoƙin Bazum Muhammad ne nayi akwai wata ba sai Bazum da nayi da inda ni nayi sai Bazum da inda ina hawa sama mota lokacin na ana son a pre campaign ne dai kamar dai ma zagaye ne campaign bai zo ba an 2018 a août makai kwana 10 eh August makai kwana 10 duk inda nake ina son baya mota ina aje sai Bazum kuta ba sai ga Bazum na mu fase Bazum to wannan ita ta bashi sunan sai Bazum ma da kuka ji ana kiran shi sai Bazum sai Bazum wannan duk inda za a sai da muka kwana 11 duka komin inda magaran ba inda da kauyukanta da ko ina ko mun karaman kauye sai mun tsaya da akwai mace abokan gaba gaba zan mace abokan gaba ita ma wannan ke ce na san ƙarya kuke kuna tsoron dodo to waƙoƙin nan biyu dai su suka wanda ni a cikin waƙata ce nake Bazum mace abokan gaba na san ƙarya kuke kuna tsoron dodo to dai yawanci wannan kalmomin biyu ke sa cikin waƙa kalma ɗaya take daga ka a cikin waka ba duka yawancin dogowa kalma ɗaya ka hodi wanda take burge mutane to ita take tahiya da tarmin waka
rufe shirin da kiwon lafiya inda a yau shirin ya karbi bakuncin likita Hajir Mamman Nasir ta birnin tarayya Abuja domin ilmantar da mata kan cututtukan da matsanancin zafi ke haifarwa da kuma matakan kariya
cututtukan nan akwai wanda aka fi sani musamman wannan yanki na Africa kamar su malaria da cutar malaria cutar yellow fever cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis da kuma cutar leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kaman wayanda aka fi sani kaga kaman malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yada ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gabobi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma sauro ne ke yada su amma sauran daban yake da na malaria kowanne cuta sauran da ke yada shi din daban ne sauran ma iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gabobi kuma cutar tana taba hantar mutum idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yellow shi sa ake ce mishi cutar yellow fever amma da dan shi ne yellow fever din shi ne akwai rigakafin ta shi sa lokaci lokaci ake babban mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo a yi mishi rigakafin ta wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsagiya ita kuma abin da ke faruwa shine tsutsotsi ne kuma dodon kodi shi yake dauke da tsutsan nan zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi su ne cutar ya fi kamawa yana kama manya amma su wannan yaran idan suka yi wasa din kaman da dodon kodi ya cije su ko ya wani abu sai ya saka musu wannan tsutsan idan ya shiga jikin su sai ya jawo musu wannan cuta alamomin shi shine akwai zazzabi ciwon gabobi tari kuraje a jiki kuma sai ya jawo musu kan masu yara din yana hana girma da fahimtar abu yanda ya kamata yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani idan ba a yi ba da magani ba ko ba a yi maganin ta da wuri ba yana iya jawo har da kansar mafitsara abubuwan kenan kuma a cikin alamomin ta ma bayan su tari da kuraje din nan akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari shi sa ma suna ake cewa fitsari da jini bayan wannan akwai cutar river blindness
wato cutar dindini
eh shi dindini din shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba shi wannan kuda din daban ne amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne shi ma tsutsa ne idan kuda din ya dauki tsutsar dukkan tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su sai idan ya ciji mutum haka zai sakawa mutum cutar so alamomin shine zazzabi da kuma kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata sai kuma abinda ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare sai ta tattauye kaman fatar kadangare kuma bayan wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance yaso wannan cuta tana jawo makanta akwai kuma wata cutar da ake kira soil transmitted helminthiasis
ana samun ta daga kasa kenan
ita daga kasa ake samun ta ita ma wata irin tsutsa ce idan mutum yayi taba kasa da yake hade da kashi mutum ko dabba dake dauke da wannan cuta din kuma bai wanke hannun shi ba ya ci abinci sai mutum ya samu cutar alamomin ita wannan cuta din shine da ciwon ciki da gudawa mai jini a ciki da kuma rudani har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun tabin hankali
ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka
kai akwai su sosai saboda ba san su ba amma suna nan kuma suna kama mutane kuma statistics ya nuna cewa kama a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar suna dauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk din kama cutar din amma ba a sani ba su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti amma akwai cututtukan su sosai
sai ake magance waɗannan cututtuka
Okay. Dukan su idan mutum ya san alamomin ko dai ko mutum ma bai san alamomin ba dai idan ya ji bai jin dadi ya je asibiti akwai magunguna ko cututtukan nan za a bada magani idan mutum ya sha ko na wani dan lokaci zai samu sauki akwai wayanda kuma akwai rigakafin su kamar da na ce daga baya yellow fever da har kuma cutar tuberculosis shi tuberculosis yana da tarin wannan yana da muhimmanci sosai a yi rigakafin saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da muhimmanci kan ma wannan ita BCG rigakafin BCG ita ce na wannan tari din so wasu su akwai rigakafin su wasu su kuma akwai magani saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin dadi ya je asibiti
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda zamu tabo rawar da mata ke takawa a fannin harkokin kada kade da nishadi kada ku bari a baku labari
mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldoza
ke ma kina iya shiga wannan shirin idan kika aika mana da sako a sashen Hausa. Kafin mu sallama, muna godiya ta musamman ga wakilan mu Hawwa Umar da Madina Dauda a binin tarayya Abuja, Maimuna Saduwa kasar Kamaru da kuma Tamar Abari a damagaran jamhuriyar Niger da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a wannan mako a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.